أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabo mai tarin yawa a gare shi marar iyaka da ya sake haɗa mu a wannan marice na asabar bakwai ne ko shida ga watan Ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne 11 ga watan shida a shekara ta 2016 na lissafin miladiya. A darasinmu na shida kenan a wannan wata mai albarka a karatun da muke na tafsirin alqur'ani mai girma gwargwadon hali daga littafin Malam Abdulrahman Ibn Nasir Sa'idi. Kuma ba tare da ɓata lokaci ba, jiya mun tsaya inda malamin yake bayyana mana abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata dangane da cewa hukuncin komai yana komawa zuwa gare shi na sabanin da ke tsakanin dukkan mabambanta wajen ra'ayoyi, waɗanda suka kafirta da waɗanda suka yi imani duka za su tsaya gaban Ubangiji Allah Maɗauki, kuma zai ba kowa sakamakonsa. To dai faɗi wannan a dunkule, yanzu kuma zai tafsili, zai bayanin dakin yadda kowa zai karɓi sakamakon nasa. Sai fara ambatan yadda kafirin za su karɓi sakamakonsu. Shi ne Malam Sa'idi yake cewa thumma akhbara an hukumihi bainahum bil qisti wal adl. Sannan sai Allah ya bada labari dangane da hukuncin da zai musu su waɗannan al'umma guda biyu ko bangarori guda biyu, hukuncin da zai a tsakanin su bil qisti wal adl, wanda zai yi shi da adalci babu zalunci, domin Allah madauki dama baya zaluntar bayansa. Umar rabbuka bidhallamin lil abid inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun. A wurare da yawa yana da cikin ka'ida sananniya cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya zaluntar bayi. Duk abin da mutum ya samu na sakamako a lahira, to in ya bincika ko ya tabbatar ba madancin bincike, za a nuna masa ƙuru-ƙuru cewa aikinsa ne ya kai shi zuwa ga wannan sakamako ɗin, amma ba zalunci ba. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره idan kai aikin alheri ko mai kankanta sa to zaka ganshi ma'ana za a nuna maka sakamako haka nan wanda yayi aiki mummuna shi ma Allah zai nuna masa sakamakon sa Allah baya zaluntar bawa baya buƙatar ya zalunci to shine Allah mun duke ce fa ammal ladina kafaru amma waɗannan da suka kafirta ay billahi wa ayatihi wa rusulihi suka kafirce wa Allah basu imani da shi ba suka kafirce ayoyin Allah da manzannin Allah duk basu yadda da su ba Allah sai ce fa u'adhibuhum 'adaban shadida to zan azabtar da su azaba mai tsanani wannan yana nuna mana Allah azaba sa mai tsanani ce kuma dan ya ƙara tsoratarwa domin idan mutum ya kafirta yaje wa Allah ba shi da imani to ba zancan kuma tausayi Allah yana da tausayi Allah mai tausayi ne kamar yadda ya ambata i'lamu anna Allah ghafurur rahim wa anna Allah shadidu i'lamu anna Allah shadidul 'iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah mai tsananin uquba ne to kuma amma Allah kuma har yanzu mai gafara ne mai jin kai da gafararsa da jin kai suna nan tare da shi siffa ce da yake wato siffantuwa da su da'iman amma fa ya fada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda yake son aji kansa a tausaya masa to kada ya mutu akan kafirci idan mutum ya mutu akan kafirci to wannan babu tuba babu gafara babu yafewa sai azaba amma da mutum zai mutu da imani amma akwai zunubi zunubi ba kafirci bane ya mutu yana kaza ya mutu yana kaza ko da babban laifi ne ya mutu yana yi in dai ba shirka bace ba kafirci ba to Allah akwai sa ran Allah gafarta masa sannan kuma ko ma ba a gafarta masa ba a ƙarshen lamari bayan an azabtar da shi za a fidda shi saboda imanin nan ame da shi aljanna wannan nuna mana muhimmancin imani da Allah da kuma imani da abubuwan da Allah ya wajabta imani da su Allah ba shi da alaka da kowa ta jini tsakanin mu da shi ba shi da ɗa ba shi da uba ba shi da wa ba shi da ƙani alakar ita ce mu bayinsa ne in mun bauta masa ya ba mu sakamako mai kyau in ba mu bauta masa ba kuwa ba zai ji damuwar ya azabtar da mu ba tunda dama mallakarsa ne Allah kuma ba a tuhumarsa akan mallakarsa Allah gafarta mana baki daya to sai yake cewa fa u'adhibuhum adaban shadida zan azabtar da su azaba mai tsanani fid dunya wal akhira a duniya da lahira kun ga nan an ambaci wuri biyu ba ai wannan azabar za a yi tun a duniya za a yi kuma a lahira to gashi malai bayyana mana shi amma azabud dunya amma ita azabar duniya yadda za ta kasance shine sai ce fa huwa ma asabahumullahu bihi min alqawari' wal 'uqubati al mushahadati wal qatli wal dhulli wato abinda zai Allah zai same su da shi shine ma asabahumullahu bihi abinda Allah zai same su da shi ma'ana Allah zai sa abun ya kama su ya same su min alqawari' na tsoratarwa abubuwa da suke kwankwasar rayuwa su tsorata mutum daga alqari'a misal alqari'a abinda zai kwankwashi zuciyar mutum ya likita shi ya firgita shi ya hana shi zaman lafiya da nutsuwa to Allah zai firgita su duk mutumin da bai imani da Allah ba da wahala ka ganshi da nutsuwa la'alla yana da nutsuwa wajen abin da zai ci wajen makwanci wajen duniya ya fanta ma wani abu amma a zuciyarsa ba shi da nutsuwa to duk tashin hankali Allah madauki zai hada masa saboda rashin imani din nan wal uqubati da kuma uquba al mushahada wanda za a gani mutane za su gani yau a jeho musu wannan bala'i gobe wannan bala'i jibo wannan bala'i mun ji ai Allah mu dake ba mu labari a cikin alqur'ani a wurare da yawa yadda ya halakar da al'ummomin da suka gabata ko yadda aka halakar da adawa da samudawa wani a tuwa aiko musu iska iska kaga da iska yadda dan adam Allah ke kare shi a ta da iska kaga ta ta da dakuna ta ta da rufi amma sai ga dan adam yana tafiya Allah ya bashi balance ya tayawo Allah na kada iskar da karfi to su kuma Allah sai turo musu wata wadda tafi wannan dan adam ba zai iya tsaya mata ba sai a kukuki mutum tun daga ƙasa kamar yadda bishiya take daga ake ciro ta daga ƙasa haka za a yi watsi da mutum kuma su manya manya ne adawa haka za aka turo samudawa ma Allah ya halaka su mutane daban-daban da mun za har fir'auna yadda Allah ya ba mu labarin yadda ya halaka shi waɗannan uquba ce mushahada an samu waɗanda suka gani kuma gashi mu Allah madauki ya ba mu labari a cikin alqur'ani wal qatl da kisa in aka zo yaki Allah ba da dama a kashe su wal dhull da kuma kaskanci duk wannan abun ya shafi waɗannan da suka kafirta kaskanci ku duba ku ga yadda Allah madauki ya kaskanta yahudawa yahudu saboda abin da suka yi wa Allah subhanahu wataala na izgilanci da abubuwa da yawa sai da Allah ya kaskanta su a duniya yahude ba dai ya daukaka ba sai ta hanyar wani wanda ba shi ba kun kula da wannan dole su in suna son karfi sai dai su bi ta hanyar manya-manyan kasashe su ba su kariya amma ba Allah ya sanya kyama da tsana a zuciyar duk dan adam ba iya musulmi ba dangane da bayhudi kun lura da haka wannan kasanci ne in kaga sun dagu to ta hanyar wasu manyan kasashe ne suka ba su kariya kamar da muke gani a zamanin yanzu wanda dama can haka ake to sannan sai ki cewa wagaida zalika mimma huwa namudajun min azabil akhirah da makamancin waɗannan wanda alama ce ko sample ne shine namudaj misali na azabul lahira wa adma amma azabul akhirah amma ita azabul lahira din sai ce fa huwa at-tammatul kubra ita ce mafi girma musiba mafi girma wal musibatul uzma ita ce dai musifa wadda tafi girma at-tamma ita ce dai duka musiba al-kubra duka da al-uzma ma'ana su daya abinda shine dai yafi komai girma ala sai ce menene wannan ku saurara huwa azabun nar ita ce azabul wuta azabul wuta wutar da dan adam ba zai iya jure mata ba amma kuma ba yadda zai فما أصبرهم على النار يد ألم الكبام اللباني ميكي حقول انسو معنى حقول ان دبا يد ذاك أنا كلا سدي حكا أما با إن ذاك با يد ذاك كوكا بزي أمفاني با كلما نضجت جلودكم بدلناهم جلودا غير أن يذوقوا العذاب حكا ألا ذي تأذب تدسو دلوك سند فاتا تميلي تتوي تقوني تزوغني سألا مألوكي ميرمس وتفاتر أساكي سابور فاتا أتيق بدأ أذابا haka za a yi taiwa duk mutumin da ya shiga wuta kuma zai dawoma a ciki haka zai zama ka duba ka gani dan adam ina kaga lokacin da ina kaga karfin da zaka iya hakuri da wutar lahira bayan ka wutar duniya nan mutum ba zai iya hakuri ya damke ta a hannunsa ba duk yadda mutum yake ya damke wuta garwashin wuta ya matse shi a hannunsa ya shiru ba zai iya ba sai wasu wani lokaci haka wani halaye na musamman yau amma mutum ya iya hakuri da wuta ba zai iya ba to ballantana wutar jahannama wadda ba ta iya kwatantuwa wajen girmanta da zafinta da tsananinta in an kwatanta ta da ta duniya sai ce ala wa huwa azabun nar wa ghadabul jabbar da kuma fushin ubangiji a ce Allah yayi fushi da kai shi kadai ya isa azaba shi kadai ya isa azaba ku duba kishiyar wannan yayin da ɗan aljanna za su shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai bayyana a gare su su gan shi a hakikanin yadda Allah yake Allah shi ya san yadda yake sai ya zo ya bayyana yan aljanna su gan shi yan aljanna sai kafin ya bayyana sai ya tambaye su me kuke so na ni'ima wace ni'ima kuke so sai su ce ya Allah wace ni'ima ce baka yi mana ba ka gyara mana makwancin mu ga abinci duk abin da muke so muna samu sai ya bayyana a gare su sai su ji cewa ganin da suka yi masa ya fi aljannar daɗi saboda yardar da suka samu daga Allah cewa Allah ya yarda da su ya amince da su ga su a cikin gidan daɗi to ina kuma a ce Allah ya yi fushi da kai Allah ya ce ko kallonka ba zai ba kamar da yake faɗa a wasu wurare wasu nau'o'in laifuka a wurare da yau Allah maɗauki na bamu labari wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba in aka ce Allah ba zai kalle ka ba to ya yi fushi da kai wanda Allah ya fushi da shi kuwa ya riga ya gama yawo Allah ya tsare mu daga fushin Allah sai shi wa hurmanihim da kuma hana su da za a yi thawabul abrari ladan mutanen kirki thawab da ake barwa lada da sakamako da za a biya mutanen kirki to su ba za a ba su ba duba ku ga aljanna Allah madauki ya ambata cewa a cikin aljanna lahum fiha ma yasha'un abinda za su samu a ciki shine duk abinda suke so a wata ayar ma tashtahihil anfusu abinda duk ran yake so duk abin da kake so kaga duk din nan ta kunshi komai fa babu wani abu da aka cire duk abin da kake so to akwai shi aljanna sawa'un nan ka san shi ko baka san shi ba wani abun ma a can za ka san shi kuma da Ibn Abbas ya ba mu labari dama duk abin da muke ji an faɗi sunansa a aljanna akwai na wani dan itace da akwai shi a duniya mun san shi to abin da ya hada su kawai sunan ne ɗanɗanon da daɗin in gardi ne gardi in zaƙi ne zaƙi in menene duka daban da na aljanna daban da na duniya daban to kuma sai aka zo aka ce duk abin da kake so komai kake so ko sai ka same shi to amma idan mutum bai samu wannan ba menene sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana har yanzu shi ma a hadisi qudsi Allah madauki yana faɗi hadisi wanda yake qudsi cewa a'adattu li ibadi ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar nayi wa bayina tattalin wani abu wanda babu idan da ya taba ganin sa duk abin da kake gani to babu shi a aljanna ai ma'ana na aljanna ya fi shi ba irin wannan bane kuma aljanna komai kake gani na dadi sannan wala udhunu sami'at babu wani kunne da ya taba jin labarin abin da ke cikin aljanna dan haka duk abin da muke karanta yanzu misalan ne hakikanin sai mutun ya je zai gani kai sai Allah ya ce wala khatara ala qalbi bashar abin ma da aka yi musu tattali bai taba darsuwa ya darsu a zuciyar mutum kada mutun shi in ka zauna kai ta tunanin dadin duniya da kaza da kaza da kaza to duk abin da zaka gani ba na aljanna ba na aljanna ya fi wannan dole ne mutum ya kamata mutum ya yi kansa fada in dai aljannan nan ba a samun ta sai da imani to dan Allah ban Allah kai imani aljannan nan ba a samun ta sai da aikin kirki kai aikin kirki aljannan nan ba a samun ta sai da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka zama ko ya wajiba ka zama mai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka samu wannan ranar da mutum zai zo ya shiga ya rasa sakamako irin wannan nadama zai kuma a ranar da nadama ba za ta yi masa amfani ba babu komai babu cewa a dawo duniya a sake rayuwa a sake lale in tuba in gyara halina in yi aikin kirki kuma in sake mutuwa Allah zai ce mutum kalla innama mene innaha kalimatun huwa qailuha dan adam kalma ce ko zai fade ta da zai ce ya Allah rabbirji'un ya ubangiji ka dawo da ni mana in koma duniya in tuba la'alli a'malu salihan ko zan aikata aikin kirki Allah sai ce masa a'a magana ta kare lokacin duk da zaka ce kai wannan irin tunanin ya wuce babu magana yanzu sai azaba Allah tsare mu Allah sa ba za mu yi wannan nadama ba ya Allah muna roƙonka duk wanda ke zaune a wannan wuri Allah ka sa ba zai nadama ba a ran tashin alkiyama sannan ya ci gaba da cewa wa hurmanihim thawabal abrar wa ma lahum min nasirin bayan wannan sai ya ce kuma ba su da mataimaka babu wani wanda zai taimake su kada ka ji tsammani cewa akwai wani ko wani abu da zai kare mutum daga azaba in mutum ya mutu da kafirci to babu wanda ya isa ya taimake shi yana kallo da uwa da uba kowa yana ta kansa ran tashin alkiyama fa uba baya taimakawa da ɗa baya taimakawa uba kaga dai ɗanka da kake son shi yanzu a duniya ya taimaka ma da wannan ya taimaka ma da wannan da girmamawa da meye ran tashin alkiyama ran da kowa zai kama gabansa in aka ce ga wani misali wani malami yana ba da misali irin wannan idan aka bo aka ce gashi an auna aikinka abin da ya rage maka kawai ka shiga aljanna saboda kyawawan ayyukanka sun gaza sai an samu ladan raka'a biyu sannan za ka shiga aljanna sai ka waiwayi ɗanka ɗanka sai ka ce masa ba ni ladan raka'a biyu man a ɗora a nawa saboda in shiga aljanna ɗan nan zai buɗe baki ya ce baba ta kaina nake ni ma ba zan iya baka ba ladan raka'a biyu ku duba ku gani kowa ta kansa yake uban shi ma inda shi ne a wannan halin haka zai ce wa ɗan a'a ina yau ba zan iya wannan abun ba don haka kowa ya duba aikin kirkin da zai yi yadda zai masa irin wannan amfani ran tashin alkiyama sai ya ce wa malakum min nasiri yansurunahum min azabillah waɗanda za su taimake su daga azabar Allah la man za'amu annahum shufa'a'u lahum inda Allah ba waɗanda su suke riya cewa za su zama za su cece su ran tashin alkiyama ba ceto ba ƙarya ba ne ceto gaskiya ne amma Allah ne ke tsara a yi ceton shi zai zaɓi wanda zai yi ceton shi zai zaɓi wanda za a ceta shi wanda zai yi ceto Allah zai zaɓe shi ne don girmamawa gare shi don a ranar a lahira kowa ya ga girman wani Allah ya ƙara ƙarfafa girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi dama ya ceci al'umma kun ga wannan an nuna darajar manzon wannan kun ga shi yasa aka kira maqamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ceto ash-shafa'atul uzma idan malamai suke kiranta wanda za a je wurin annabawa annabi Adam a je go annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu duk a ce su zo su yi ceto su ceci mutane su roki ubangiji a yi hisabi kowa daga cikin sai ce bai isa ba zai ba sai ku zo ku je wurin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a zo wurin sa sai ce ana laha shi ni ne ko na cancance ta to wannan shi ake cewa al-maqamul mahmud al-maqamul mahmud dinnan zabe ne daga Allah mun fahimci abin don haka ashe Allah ne yake zaben mutum ya karrama shi ya girmama shi ba anan duniya zaka ce kai ka zabi wani ka fare masa dan atin anan duniya saboda shi zai cece ka a lahira ka zabi wani malami wani wali wani shehi kai ce masa ibadar da Allah ya cancanta kaiwa wai da san ran cewa dan tashin alkiyama zai cece ka ka bautawa Allah kai da shi sai Allah ya sa wanda baka sani ba ma wanda yafi wannan walittaka sai zo ya cece ka mun fahimci abin yau don haka Allah ne yake ceto don haka da wanda kuke mutum ke zaton zai cece su wala man ittakhadhuhum awliya min dunihi ko kuma wadanda suka rike su waliyai ko ma bayan Allah suka yi watsi da Allah suka koma suna bauta musu duk ba za su taimaka musu ba wala asdiqa'uhum ko kuma abokansu duk abokantaka tsakaninka da abokinka yadda yake sanka to ran kiyama ba zai zo ya taimaka maka akan wani abu na lada ya baka ladansa ko ya ce bari ya dauke maka wata azaba da za a yi maka ko ya cece ka ba ba zai iya ba wa aqribaihim ko dangi na jini makusanta da uba uwa kanwa yaya da makamancin wannan duka babu wala anfusuhum yansurun kai su kansu ba za su iya taimakon kansu ba don kaga kenan ashe babu wani taimako in dai mutum ya mutu a matsayin kafiri Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga aukawa cikin kafirci da fushin Allah wannan shine sakamakon kafirai wa amman ladina amanu Allah sai amma waɗanda suka yi imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut wa ghairi dhalika mimma amara Allah bil imani bihi waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzannin Allah da tashi bayan mutuwa da kuma makamantan waɗannan dai daga cikin abin da Allah ya umarni cewa ayi imani da shi wa amilus salihati kuma suka aikata aiki na ƙwarai aiki na gari menene aiki na gari aikin da aka yi shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina amanu wa amilus salihati yazo a wurare da yawa a Qur'ani abinda ake nufi da amanu amanu wa akhlasu amilus salihati kuma suka yi aiki gurgudan sunna wannan ya nuna mana sharuɗan nan guda biyu na karbar aiki wanda kullun ana bayyana mana su cewa ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar innal ladina amanu wa amilus salihati aiki ba zai zama salihi ba sai idan an bi sunna sannan kuma ba za a karbe shi ba dama sai akwai ikhlasi akwai imani kenan sai bayyana mana yace waɗannan as-salihat din al-qalbiyya wal-qawliyya wal-badaniyya sawa'un na zuci ayyukan zuci da dogaro ga Allah da taqwa kun ga duna ayi a zuci suke da hakuri da imani da mai da lamari zuwa ga Allah duk waɗannan a zuci ake ba da gabubban jiki ake yin su ba da baki ba to kuma salihat ne ko sannan alqauliyya sune ayyukan da ake da baki fadin la ilaha illallah wanda shine mafi girman abin da dan adam zai fada da fadin alheri da yin gaskiya kame bakinka daga zagi da cin mutunci da kazafi duk waɗannan abubuwa ayyuka ne da mutum zai yi na alheri wal badaniyya da kuma na jiki da sallah da haji azumi shi ma na jiki ne da sauran abubuwa da mutum zai da jikinsa da'a ga iyaye da taimakawa iyaye da yi musu aikin da za su gamsu su yi maka addu'a ta alheri duk wannan aiki ne na gaɓuɓa da Allah maɗauki zai ba wa mutum lada a kai allati ja'at bi shar'iha almuslimu waɗanda musulmi suka zo da shari'arsu wa qasadu biha rida rabbil alamin kuma suka aikata su suna neman yardar ubangiji to wanda suke da wannan sifa Allah sai fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladansu dalla zalika yace wannan abun yana nuni ala annahu yahsulu lahum fid dunya thawabun li a'malihim anan duniya ma za su samu wani abu na ladan aikin su min al ikram karramawa da za su samu Allah ya karrama su ya girmama su wal i'zaz yabuwa yadda su zama su ne manya waɗanda saboda imanin su Allah madaukaki ya girmama su a duniya ya ba su khalifanci a duniya saboda tsayawar su ga sharadin da muka karanta jiya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasr da taimakon da zai musu wal hayatut tayyiba da kuma rayuwa mai dadi yace wa innama tawfiyatul ujuri yawmal qiyama sannan kuma zai cika musu wannan ladan ran tashin alqiyama kun fahimci me yake nufi anan idan mutum yayi aikin banza yayi kafirci ba gashi can mun ji ba Allah madauki zai masa azaba fi dunya wal akhirah to haka idan yayi aikin kirki Allah zai masa dadi a duniya kuma ya samu dadi a lahira ta wasu bangarori kamar waɗannan Allah ya karrama shi ya fidda shi daga kaskanci Allah ya bashi khalifanci da sune jagoranci da shugabanci irin yadda Allah ya bai wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama cewa ɗan shekaru kaɗan bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa Allah ya basu duniyar kusan rabin duniya a ƙarƙashin su take wannan saboda biyayyar su ga Allah Allah ya karrama su sannan ya taimaka musu wannan taimakon kuma alama ce ta cewa akan gaskiya suke domin Allah madauki ba zai taimaka wa mutumin da yake kan bata akan ƙarya ba wannan mun sha magana dai akai sannan kuma ya ba su rayuwa mai dadi rayuwa mai dadi ba lalle ana nufin rayuwar fantamawa da arzikin duniya da kuɗi ba ba ita ake nufi rayuwa mai dadi ana samun ta ko akwai talauci in kana da wadatar zuci kuma duniyar baka dauke ta da muhimmanci ba yadda take zuwa haka ka dauke ta da sauki ya zama Allah ya sanya maka duniya a tafinka ba a zuciyarka ba to sai kaga cewa Allah ya maka kwanciyar hankali da rufin asiri da natsuwa amma ba lalle ne kuma zaka ga ai kishiyar haka wani ga dukiyar ga komai amma Allah ya hana masa hayatun tayyiba ko rayuwar ba ta da dadi a gare shi ba shi da natsuwa ba shi da kwanciyar hankali kullum tunaninsa yadda zai kare kansa tsoron a kawo masa fashi a hari da sauransu ya ba tarbiyya sun lalace saboda ba a ba su tarbiyya ba kaga ba zancen natsuwa yau dansa ya je ya kashe wani yau dansa ya yi fyaɗe yau dansa ya yi menene ina dadi a wannan rayuwar amma wanda ba shi da wannan Allah madauki bai ba shi wannan ba wannan da duk yana da i'tibarat na kallon su to wannan ma wata girmamawa ce Allah zai musu sannan kuma ran tashin alkiyama sai Allah ya musu tawfiya tawfiya shine cika wannan sakamakon shine shi yasa yace fayuwaffihim ujurahum ma'anar kenan a duniya za su samu wannan dadi sannan a lahira sai a basu ran tashin alkiyama a basu cikakken sakamako shine shi wa innama tawfiyatul ujuri yawmal qiyamati cika sakamako zai zo ne ran tashin alkiyama yajiduna ma qaddamuhu za su samu abin da suka gabatar min al khairati na aikin alheri muhdaran haka a halarce Allah zai halarto musu da kayansu a ba su ladansu muwaffaran a cike babu naqas fayu'ti minhum kull amilin Allah zai bai wa a cikin su a cikin mu'mine kenan fayu'ti Allah zai bawa kull amilin kowanne mai aiki ajra amalihi aikin wato sakamakon aikinsa wa yaziduhum Allah kuma ya kara musu min fadlihi wa karamihi ya kara musu falalarsa da karamcinsu domin dama shiga aljanna ai Allah madauki ko in ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shiga aljanna da me ake shiga aljanna in mun kalli abun ta bangaren cancanta ana shiga aljanna ne da rahamar Allah rahamar Allah shi ke sa mutum ya sake shiga aljanna ba aikinsa ba aiki sababi ne ko bima kuntum ta'malun da Allah yake faɗa a wurare da yawa a cikin alqur'ani ku shiga aljanna sakamakon abin da ku aikata wannan ba'un ta sababiyya ce ba ta cancanta ba ce ba ta magana cewa kun yi aiki da ya kai kima kaza don haka ladan da za a baku shine a baku aljanna ba wanda ya isa ya samu wannan kun fahimci abin misali da lissafa aikin kaza ai kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai a kwatanta shi da rahmar Allah da baiwar da ya maka ta duniya da ta aljanna da ta lahira to abinda kai masa na da'a bai isa ka cancanci ba baka wannan aljanna din ba ai ko sakamako ko dadin aljanna ba za mu iya biya ba ai irin abin da Allah ya mana ni'imar da Allah ya mana ta gani ya ba mu ido lafiyayye ya ba mu ji muke ji ga wasu can ba sa ji ga wani can baya gani ya baka kafa kake takawa ka je gona ka je aiki ka je kasuwa ka je ina ne wani gurgu ne ba zai iya motsawa ba ko wannan aka ce ka biya ba za ka iya biya ba don haka babu abin da muke yi wai dan mun can za mu samu kai na sakamako don mun cancance shi sai dai Allah subhanahu wataala rahamarsa ce ita ce za ta samu cancanci shiga aljanna Allah ya mana rahamarsa sai ce wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san adh-dhalimai bal yubghibuhum Allah baya san adh-dhalimai amma yana kin su Allah mai kin adh-dhalimai ne Allah baya san su wa yuhillu alaihim sakhatahu wa adhabahu kuma haka Allah zai sako musu ma'ana haka zai jefo musu a sakhatahu fushinsa wa adhabahu da kuma adhabarsa Allah sai sai zalika wannan abin da muka baka labarin sa wannan isharan ismu ishara lil ba'id ishara ce zuwa ga wannan labari da aka gama na annabi Isa alaihi salatu wassalam natuluhu alayka muna karanta shi akan ka ta hanyar mun aiko mala'ika jibrilu ya gaya maka asali kuma usmanu suna cewa natluhu nan ma'ana nuzhiruhu wa nukhbiruka muna bayyana shi a gare ka wannan labarin yanzu abin da ya faru tun daga kissar imra'atu imran ai muka faro wannan abu ko tun bara a cikin al imran in ka dauko wannan kissa labarin matar imran har aka zo aka shiga haihuwar maryam maryam din kuma tazo ta haifi annabi isa duk a cikin wannan labarin muke to wannan labarin a dunkule baki din sa shine Allah ke ishara yake cewa zalika mun gane ma'ana zalika wannan abin da ya auku da muke gaya maka shi natluhu alayka min alayati muna karanta maka shi ne daga ayoyi ayoyi nan sawa'un alkauniyya wal matluwa duk da dainan matluwa ne tun daga maganar tilawa ta zo ciki ma'ana muna karanta maka waɗannan ayoyi da suka shafi waɗannan labarai da akwai ayat a cikin su na mu'jizozi kauniyya Allah sai mun gane wannan wadhikr alhakim da kuma ambato mai hikima sai malam yace wa hadha minnatun azimatun ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala ummatihi wannan wata baiwa ce da Allah yayi babba akan manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma al'ummar sa zan baiwa ce ko ba baiwa ba ce da zaka zauna da kirista duk abin da zai karanta a bible sai ka zo kai muqarana da wannan abin da Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani sai ka ji dadin karantawa namu na alqur'ani yafi gaskiyar labarin namu na alqur'ani yafi girmamawa ga annabawan da aka bamu labarin su a ciki na alqur'ani yafi ta ina muka samu wannan ba Allah ne wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har muka samu ba to wannan baiwar ita ake nufi Allah ya mana wannan baiwar mu samu wannan information mu samu wannan ilimi gashi nasara nasu waɗanda aka ce wai sun halarci abun su ne suka zauna suka rubuta waɗannan abubuwa wai shi yasa nace wai wanda aka ce sun halarci lokacin da annabi isa aka yi masa kaza aka yi masa kaza su suka zauna suka rubuta wannan labari mun gane abin jidda cewa an saukar masa abin da aka saukar masa ya bace a hannunsu ba su kiyaye shi ba Allah mai kiyama bai alƙawarin kiyaye shi ba kun fahimci abin amma sai gashi Allah ya bamu labari cikakke na yadda abubuwan suka auku wannan baiwa ce a gare mu ko ba baiwa ba ce to baiwa ce Allah ya mana kuma sai ya sanya a zuciyar dukkan musulmi akwai karramawa da girmamawa ga annabi isa ta yadda duk wani musulmi da baya san annabi isa baya girmama shi bai imani da shi ba to ya fita daga addinin musulunci su ko zaka ga mutum a cikin kirista za ka ga yanzu in ya nemi abin duniya ma ya rasa sai ya zagi Allah sai ya zagi annabi isa ana samu wannan ko ba a samu amma ba za ka samu musulmi ya wannan ba Allah ya tsare mu to sai shi wannan minna sai da Allah yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma al'ummasa haithu anzala alaihim hadha dhikra alhakim yadda ya saukar musu da wannan alqur'ani mai hikima almuhkam yace hadha dhikra alhakima almuhkama almutqana almufassila lilahkami walhalali walharami wa akhbar alanbiya alaqdami wannan alqur'ani din wanda yake almuhkam wanda aka kyautata maganarsa duk abin da yake cikin sa haka Allah ya itqanin sa ba inda zaka ci gyaran Allah a qur'ani babu duk abin da kaji haka kalmomin suke haka kuma ya kamata a sashi haka kuma shi yafi kyau almutqan haka aka yi shi da kyau gare da shi sannan almufassila wanda yake bada labari daki daki da hukunce hukunce shine lil ahkami ga hukuncin yake bayani shine tafsiri yayi bayani lil ahkami wajen hukunce hukunce na al halal wal haram kuru kuru gashi nan ai bayyana mana abu kaza halal ne abu kaza haram wa akhbar al anbiya da labarin annabawa duk labarin da zaka karanta na annabawa na sha bayyana mana wannan ko da shekarar da ta gabata kaje ka dauko abinda zaka karanta a bible na kristoci ko na yahudu sai ka zo in akwai kissar da akwai ta a can akwai ta a nan sai ka zo ka kwatanta yadda aka faɗe ta a can da yadda aka faɗe ta a nan a cikin alqur'ani sai ka ga yadda aka faɗe ta alqur'ani yafi gaskiya yafi dadi yafi girmama ga annaba ka duba kissar annabi yusuf yadda suka siffanta shi a matsayin mutum mai sha'awa mai kaza da kaza muku ku duba in ka karanta kissar annabi yusuf ba za ka ga wani lamari ba irin wannan na nuna mummunan abu ku duba kissar annabawa har yanzu kafin shi annabi Nuhu a ce yayi zina da ƴaƴansa mata wai dan duniya ta kara hayayyafa suka faɗi wannan lafazi dangane da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam duk wani alkai in kana jin magana akan Allah subhanahu wataala a cikin bible kai ka dauka Allah abokin su ne haka suke magana ne to amma a qur'ani ba haka lafazin yake ba ba haka ma'anar take ba akwai girmamawa ta Allah daban sannan kuma girmamawa ta annabawa ita ma sama da yadda duk zaka samu an girmama wani annabi a kowanne irin zance da akai a duniya to shine yake fadar wannan magana al-mufassal lil ahkam wal halal wal haram wa asbar al anbiya al aqdamin wama ajra Allah ala aydihim da kuma abinda Allah ya gudanar da shi a hannayensu min al ayati al bayyinati na ayoyi bayyanannu wal mu'jizati al bahirati da kuma mu'jizozi masu kade hankali shine albahir abinda zai burge ka har ka rasa inda zaka yi shine abinda ake nufi da albahir fa hadha alquran yaqussu alaina kull ma yanfa'una min alakhbar wannan qur'anin yana ba mu labarin dukkan abinda zai amfane mu na labarai wal ahkami da kuma hukunci hukunci labari gaskiya hukunci adalci haka yake fa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbari adlan fil ahkami haka magadar alqur'ani take duk abinda Allah ya yi na hukunci ba za ka samu wani hukunci a tarihin dan adam da aka yi wannan hukuncin ya kusanci na Allah wajen adalci ba hukuncin Allah shine adalci duk da a zamani yanzu zaka ji wasu suna ganin hukuncin Allah din nan aka ce shi za a yi haka wai wai is somewhat barbaric haka zaka ji suna faɗa wai akwai barbarism a ciki akwai rashin tausayi a kira mutum dan yayi zina a ce a jefe shi rashin tausayi dan yayi bar addini a kashe shi in ya kashe wani a kashe shi yanzu kashe-kashen da ake a zamanin yanzu idan da daukar mataki ake duk wanda yake son a kashe shi yadda Allah madauki ya bamu labari walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun inda qisasin ake yi wa mutane daidai wa daidai zaka ga Allah yayi maganin kashe-kashen za su yi sauki amma zai da ake kashe dan adam jikin dan adam ya zama ba shi da wata kima a kashe shi a tsafi a kashe shi a ci naman jariri yanzu akwai kasashen da ake sayar da shi a restaurant a wannan duniyar da muke ciki duk saboda nisa da hanyar Allah subhanahu wataala to inda za a ce za a bi wannan shari'ar labaran duka gaskiya ne kuma sun fi tsarki hukuncen kuma duk sun fi adalci to da sai ka ga an zauna lafiya sai ce fa yahsulu fiha al-ilm wal-ibra a waɗannan labarai akwai ilimi akwai ibra shine izna izna abun wa'azi yadda zaka dauki wa'azi domin da ma dalilin alqur'ani kissoshin sa malami kullun suna bayyana mana kissoshin da Allah ke bamu a cikin alqur'ani gaba ɗayan su ba maqsudin su a cika mana labarin a bayyana mana komai kamar novel ba wanda ya saba karanta novel ya san yadda za a dauko kissa daga farko har a ƙarita har kai ta tunanin wani da aka ambace shi ban sake jinsa ba ta ina zai sake fito ai yayi kaza ya kaza a can wuri kaza ya kare kamar wani film a qur'ani ba haka yake ba duk kissar da Allah ya bada labari a qur'ani ana bada labari ne gurgudan ku dan wa'azi a ciki don haka ba so ake a kammala maka wani zance ba shi yasa zaka ga labari an yi shi an gutsutsira shi a wurare daban-daban kissar annabi Musa alaihi salatu wasalam ta fi yawaitu a cikin alqur'ani baki daya shi yasa sunan annabi Musa a cikin annabawa ba wanda ya kai shi yawa a cikin alqur'ani saboda me a mu dauki misalin yadda Allah ke aiko annabi ya aiko manzo da sako yadda zai gogayya da waɗanda ba sa so da yadda kuma a ƙarshe a duniya za a ga ƙarshen masu wannan wato kiyayya da sakon Allah yadda Allah ya yi wa Fir'aun to wannan misalan sai Allah ke bamu wuri kaza sai a ce kaza sai a ce kaza sai haka in aka tashi jero annabawa za a jero mana an aiko wani zuwa ga mutanensa ya ce kaza sun ce kaza lokacin da ake mana bayanin yadda hiwari ya faru tsakaninsu wani wurin daban wani wurin kuma sakamakon me aka yi musu bayan sun ki a wata ayar kuma ko wata surar wannan abin aka fi mai da hankali akai in ka lura ba maimaitawa ce wadda ba ta da fa'ida ba duk inda aka maimaita wata kissa to akwai fa'ida to wannan fa'idar ake so ka dauka shi yasa kamar yadda malam Sa'adi ya yi mana a wannan littafi din kuma shi yasa nake bin sa kalma kalma don mu gane shi ya dauki waɗannan irin abubuwa din ya fito da su kuru-kuru maimaita kissoshi ya faɗi kowace dalilin da yasa aka maimaita ga darasin da zaka dauka
kuma sannan ba ana fadar magana ne a Qur'ani kawai dan dadin zance ba a'a kowanne akwai misali kuma sannan bamu buƙatar sai mun dauko labaran banu Isra'ila daga Isra'iliyat sannan mu fahimci al-Qur'ani yana daga cikin babban abin da malam Sa'adi ya maida hankali akan sa a cikin littafin sa don haka labaran al-Qur'ani labarai ne da fiha al-ilmu akwai ilimi a cikin su wal ibratu akwai kuma me izna sannan watathbitul fuadi akwai kuma tathbitul fuadi tabbatar da zuciya Allah madauki yana ga manzansa sallallahu alaihi wasallama kissoshi da muke baka na annabawa linuthabbita bihi fuadak muna baka labarin ne don mu tabbatar da zuciyarka ka natsu ka ji cewa a'a ba kai ne farau ba an aiko wasu magabaninka sun zo sun ce wa mutanen su kaza mutanen sun ki an halaka su wasu sun yi imani ga yadda suka zauna da su to kai ma dan mu tabbatar da zuciyarka ka nutsu cewa ba wani abu ne ya same ka ba ba aljanu ne suka shafe ka ba ba kuma wani tashin hankali zaka gani ba ba rashin lafiya ce ta same ka ba a'a a cikin kwanciyar hankali ka nutsu ka kwantar da hankalinka Allah na tare da kai shine wannan tathbitin don haka mu ma in muka karanta waɗannan kissoshi a Qur'ani mu ƙara jin wannan nutsuwa da kwantar da hankali da Allah ke mana a cikin Al-Qur'ani cewa ga yadda nada suka yi ga yadda aka yi musu ga kuma idan mu ma mun yi ga abin da zai same mu yace daga irin wannan ma huwa min a'zami rahmati rabbil ibadi yana daga cikin abinda mafi shine mafi girman rahamar ubangijin bayi to bayan wannan kuma thumma qala ta'ala sai Allah madaukaki yace inna mathala isa inda allahi ka mathali adam kwatankwashi misalin annabi isa inda allahi a wurin allah ka mathali adam kamar annabi adam yake khalaqahu min turabin ya halice shi wannan khalaqahu ay khalaqa adam yawa ba ana muqaranar ko ana kwatanta annabi isa da annabi adam ta bangaren halitta da turab bane ba haka ake nufi ba tashbihi ne tashbihi kuma qad yakunu min ba'd al-awjuh la min jami'il awjuh ma'ana in aka ce ana siffanta abu da abu za su iya daukar wato musharaka sun yi tarayya a wasu siffofi ba lallai ya zama sun yi tarayya a dukkan siffofi ba don haka nan abin da yake nufi khalaqahu min turabin ya halicce shi shi annabi adam daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sannan sai ya ce da shi kasance sai kasance wannan ayar lallai ita nan kanta za mu tsaya ni da naga lokaci ba zai ishe mu har mu kare can baki ɗaya ba me Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a wannan aya kar mu manta asalin dalilin saukar wannan aya kamar da malamai suka ambata a bangaren abin da ya shafi asbabun nuzul shine zuwan kiristoci na garin Najran mun yi magana akan su bara sababin saukar da wannan sura baki ɗayanta garin Najran gari ne da yana nan har yanzu a kudancin Saudi Arabia kusa da Yemen ba shi da nisa sosai daga Yemen a garin da akwai kiristoci mun san tarihin yadda aka samu yahudu da nasara da yawa a Yemen tun lokacin da aka kori yahudawa daga Palestine kora ta ƙarshe a shekara ta 70 ƙarƙashin lokacin gwamna Titus lokacin daular Rumawa da ya kore su kora ta ƙarshe daga Palestine suka farmatsa suka watsu zuwa ƙasashen Larabawa sun karanta a littafan su na sha gaya mana da wannan zancen ko akwai wani annabi na ƙarshe da zai zo a wani gari mai yawan dabinai to sai suka shigo ƙasashen Larabawa duk inda suka samu gari mai dabinai suka zauna shi yasa daga nan ne aka samu Yahuda suka zauna a Madina tun kafin a samu Al-Aws wal Khazraj to zaman da aka samu concentration na Yahudawa da Kiristoci a Yemen shine sababin tunda wannan gari na Najran ba shi da nisa da Yemen daga nan kuma aka samu adadi mai yawa na Kiristoci a garin Najran to a garin Najran aka samu waɗannan kiristoci wata ran suka gogun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci suka same shi yana zaune shine suke masa tambayoyi akan annabi Isa sai yake ba su labari yake gaya musu ga abin da Allah ya ce akan sa ga abin da Allah ya ce akan sa to a cikin abubuwan da yake kawo musu shine kawo musu wannan ku da kuke cewa kun ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah an tambaye ku me dalili sai suka ce ai gashi yana abubuwan da ba mai yin su sai Allah na farko na kafin nan kuma haihuwarsa an haife shi da tsari na mu'ujiza miraculous haihuwa haka aka yi masa domin an ga uwa ta haifi ɗa ba tare da uba ba, sai suka ce su Kiristoci, ai, ba wani ne uban ba in ba Allah ba, da ba don haka ba, da bai iya waɗannan abubuwan da yake ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa suka faɗi wannan. To, don a ƙaryata musu wannan, sai Allah ya ce, inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam. Kwatankwaci misalin annabi Isa a wurin Allah, ku duba ku gani, sai ce inda Allahi a wurin Allah, sai ce ka masala Adam, kamar annabi Adam ne. Shi annabi Adam ya yake? Malam Az-Zarkashi a cikin littafinsa Al-Burhan da yake magana akan wannan matsala akan kiyasi, da yana suna cewa wannan aya asali ce da take nuna mana halaccin yin kiyasi, tun daga shi an yi kiyasi na kamar wanda Ibn Qayyim ke kira qiyasul illa. Qiyasul illa shine ilhaqu hukmi al-asli ila al-far'i li shabahin ma aw li illatin jami'a, kamar da dai malamai suke faɗa da ibarat daban-daban, ma'ana a riskar da hukuncin asali a baiwa far'i, a baiwa reshe, saboda abin da ya haɗa su na illa. Wannan shi ake cewa qiyasul illa. Kun ga nan an ce qiyasin annabi Isa ake akan wa annabi Adam, me ya jami'in nasu, me ya haɗa su, yadda Allah ya halicce su ta hanyar ban mamaki. Wannan shi ake kallo, ba maganar ta hanyar turbaya ba. Kun fahimci abin nan? Ma'ana shine Al-Zarkashi yake cewa wannan ana ce masa tashbihul gharib bil aqrab, kwatanta wani abun mamaki da abin da ya fi shi ban mamaki. Ko annabi Isa halittarsa abun mamaki ce, to halittar annabi Adam kuma ta fi ta annabi Isa abun mamaki. To sai aka ce shine Allah ke cewa halittar annabi Isa a wurin Allah in abun mamaki ne, to kamar halittar annabi Adam ce ita ma abun mamaki ce, ta ma fi halittar annabi Isa ban mamaki. Don haka idan halittar annabi Isa za ta sanya ku ce annabi Isa ya zama Allah ko dan Allah saboda an haife shi ba uba sai uwa, to me za ku ce dangane da annabi Adam da aka halicce shi ba uban ba uwar, shi kuma sai ku ce masa me? Mun fahimci abin? Yau, don a kore wannan magana shi ne aka kawo abin da wannan siga. To shi ne nan maliki cewa yukhbiru ta'ala mu'tajjan 'ala an-nasara, Allah madauki ya ambaci wannan aya yana kafa hujja akan kiristoci azza'imina, waɗanda suke riya bi Isa alaihi salam dangane da annabi Isa, ma laysa lahu bi haqqin, abin da ba haƙƙinsa ba, bi ghairi burhanin, ba tare da hujja mai ƙarfi ƙuruƙuru wadda ta isa a ce mata hujja, shine burhan, wala shubhatin, ba kuma ma tare da shubuha ba, ma'ana abinda suka makalkale wa ma ba shubuha bace ballantana ta zama hujja. Insha Allah ina sa ran dukkaninku kun san bambanci tsakanin hujja da shubuha, saboda yawan maimaita su da muke a darussa daban-daban da muke tare da ku alhamdulillah. In an ce hujja ita ce abinda ya cancanta a kira shi evidence sosai, fact mai karfi da za a sa gaban mutum a ce wannan hujja ce, saboda rashin damar a iya tunkuɗe ta. Shubuha kuwa abinda ya kama da wannan hujja ɗin amma kuma ba hujjar ba ne, amma za a iya kama shi dai a ce to ai akwai kaza, to in aka maka bayani za a gane kuma ba shi da ƙarfi, sai ka aje shi, to ne shi ake ce ma shubuha. Mun fahimci abin? Duk wata hanya da wani ya kafa hujja da wani abu da yake gani, misali duk hujjojin masu bid'a akan bid'arsu sunansu shubuha, ba hujja ba, domin Qur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa zama hujja ga yin ayi wani abu wanda ba daidai ba. Yanzu wanda zai zo misali, bari mu baku misali abinda muka karanta can baya a suratul baqara, waɗanda suke cin riba ai suna kafa wata magana, zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba, to wannan sunansa shubuha. Kun bin ji abin da suke cewa ai ciniki da riba duk kaman abu ɗaya ne. Wa sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah ko ya halatta ciniki ya haramta riba. To kun ga su kawai cewa suka yi, tunda dai riba ma exchange ne, ciniki ma exchange ne, to ai duk ba laifi. To sai a ce musu a'a, ai ba iya exchange din ake kallo ba, ba wai musanyen ake kallo ba, akwai wani abu da ya kunsa, wannan musanye ne da ƙari, wancan kuma musanye ne daidai wa daida. To Allah adalci yake so, to wanda ya makalewa kamanceceniya tsakanin ciniki da riba yace ga hujjarsa to ita ake ce ma shubha dan ba hujja bace kun fahimta nan to haka nan wanda kiristoci da zasu zo su ce annabi isa gashi ya tada matacce daga kabarin sa makaho da aka haife shi ba ido kwata kwata ba ya gani ya mayar masa da ido yana gani kuturu jikinsa ya miƙe sambal kalau lafiya lau duk annabi isa ne yayi wannan da ba dan shine Allah ba da ba zai iya wannan ba da Allah tambaye ku wannan sunansa hujja ko tunani kawai to wannan tunani wannan shi ake ce masa shubha to shine nan ma sai malami yake cewa wannan asali ma bai kai a ce masa shubha ba kun gane abu ba su da burhani hujja kenan wala shubhatin ba su ma da ko shubha domin wannan zancen ba abun kamawa bane ba sai ce bal bi za'mihim annahu laysa lahu walidu kawai saboda sun rage cewa ai ba shi da uba istahaqqa bidhalika an yakuna ibn Allah tunda ba shi da uba dan haka ya zama dan Allah yanzu Allah wannan shubha ce bata kai shubha ba ma ita abinda za a bata kamar da dalili ma bai samu ba domin in haka ne kenan duk wanda ba shi da uba kenan sai a ce Allah ne ubansa kun ba rashin hankalin da aka taba a duniya irin wannan in haka za a dauka dan haka wannan ba ma shubha bace ballantana ta zama dalili aw sharikan lillahi fi rububiyyati ko su ce ya cancanci ya zama wato wani mai musharaka mai tarayya da Allah wajen haƙƙin rububiyya yayi halitta kamar da Allah yayi halitta yayi kaza kamar da Allah yayi abubuwan sa na rububiyya sai ce wa hadha laysa bi shubhatin fadlan an yakuna hujjatan wannan ba shubha bace ballantana shine mana fadlan ballantana ma hatta zama hujja li'anna khalqahu kadhalika min ayati llahi domin ku halittarsa da wannan sura din yana daga cikin ayoyin Allah mu'ujizozi ne addallati ala tafarrudillahi bil khalqi wat tadbiri wanda suke nuni akan kadaituwar Allah da halitta da kuma tsayar halittar abinda Allah madauki yayi ya halicci annabi Isa ta hanyar uwa ba tare da uba ba ai abun mamaki ne kawai ma'ana abu ne da za a ce wannan abun mamaki ne ba abu ne da za a ce ba zai yiwu ba dan da za a ce ba zai yi ba da sai a kalli wanda aka halitta ba uwa ba uba shine annabi adam wannan kuma shi ake so hankalin mai kawo shine har malam Qurtubi ma yake cewa asali ma mun kula tashbihin yana zuwa ta wani bangare cewa Allah yana nuna mana ya halicci annabi Isa ba'da taurin ila taur min halin ila hal sannan ya busa masa rai daga wani mataki zuwa wani mataki sannan ya busa masa rai ai aiko mala'ika akai ya busa iska a iskan nan sai Allah ya sanya iskar ta dauki kwai wanda aka barbare shi Allah mai iko ne akan komai yanzu ba shi yake halitta mana komai ba ta ya halitta mana abu min la shay ko daga me ake haihuwar da namiji in an samu saduwa namiji da mace ai ana samun kwan namiji ya hadu da kwan mace ne ko ba haka ba to Allah yana da ikon ai ya halicci abu ma kawai daga ba komai ma in yace ya kasance ya kasance to wannan dan a nuna mana mamaki sai aka busa iska ta shiga farjin mahaifiyar annabi Isa sai wannan abun ya zama ciki bayan da ba haka bane kuma ya bi mataki mataki aka busa masa rai ya zama mutum a cikin cikin mahaifiyarsa kuma sai aka haife shi normal haihuwa shi ko annabi Adam sai da aka tattara turbaya shine har Qurtubi yake cewa ba ma da turbaya kawai aka halice shi ba a turbayar sai da aka kwaba ta da ruwa ta zama clay ta zama mud ta zama abin nan tabo da ta zama tabo shine aka maida shakalin sa tsarin sa na dan adam sai da shekara 40 haka sannan aka busa masa rai kamar yadda shi ma annabi Isa sai da aka bi wani mataki aka bi wani mataki sannan aka busa masa rai wancan abun mamaki ne wannan abun mamaki ne in wannan bai cancanci a ce masa Allah ba to wancan ma ba za a ce masa Allah shikenan abin da yake so mu gani insha Allah gobe sai mu ci gaba mu karasa duk dai akan wannan zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara tabbatar da mu a hanyar dade Allah subhanahu wa ta'ala ya muke roƙo ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da kwanciyar hankali Allah biya kowa bukatun san alheri وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا